sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma niya ha kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kamata shafto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku yau a cikin shirin na Juma'a 13 ga watan Afrilu na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa da kanun labarai
a daidai lokacin da Rasha take kashe din cewa yaki ka iya barkewa tsakaninta da Amurka kan Syria, shugaban na Amurka ya kira taron majalisar tsaron kasa domin tattaunawa kan martanin da Amurka za ta mayar kan harin guba da ake zargin dakarun Syrian suka kai. Shugaban na Amurka kuma a jiya Alhamis ya umarci masu ba shi shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyin da Amurka za ta sake komawa cikin yarjejeniyar cinikayyar kasashe da ke yankin Pacific da ake kira TPP a takaice. Yayin da masu ba da tallafi ko guduma na ƙasa da ƙasa suke shirin za su hallara yau a Juma'a a birnin Geneva, ƙasar da ake neman taimakawa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo EMME ta ce ba za ta halarci taron ba.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku ji kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato Amnesty International ta yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya.
Kaga wajibi ne ga alƙalanmu da kuma ita kanta gwamnatin ƙasan ta rika kallon yanayin shari'an da ya kamata a ce an yanke wa mutum hukuncin kisa.
Ha kuma za ku ji kokarin da hukumar yaƙi da safarin mutane ta yi na buƙatar na kukutar da 'yan mata 19 daga zuwa bauta wata ƙasa.
Some people were about to traffic some women to Saudi Arabia.
Jami'in hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya kenan, wato Naptin Mr. Josiah Emerald.
Haka kuma idan muna lokaci zamu kawo muku rayuwar ƴan majalisar dokokin Najeriya akan tsayawar takarar shugaba Muhammadu Buhari. Sai Jummai Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. A daidai lokacin da Rasha take kashe din cewa yaki ka iya barkewa tsakaninta da Amurka kan Syria, shugaban na Amurka Donald Trump ya kira taron majalisar tsaron ƙasa domin tattaunawa kan martanin da Amurka za ta mayar dangane da harin baya-bayan da ake zargi na makamai ne masu guba da aka dora dakarun Syria da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad alhakin kai shi. Kamin ya fara taron da manyan masu bayi shawara kan harkokin tsaro da soja, shugaban Trump ya ce za a yanke shawara nan ba da Juma'a ba. Rasha ta yi kira ga dukkan sassa da ke da hannu a rikicin na Syria da su guji dukkan matakai da za su kai ga janyo rudani da ka iya wargaza yankin. Muna fata cewa ba za a kai ga matsayin babu halin janyewa ba, cewa Amurka da kawayenta za su guji daukar matakin soja kan ƙasa mai yauci. Ya kamata a fahimci hadarin da ke tattare da ruru ta rikicin da zai fi karfin ba kan Syria kawai ba. Sojojin mu ma suna kasar bisa gayyatar gwamnatin Syria, inji jakadar Rasha majalisar dinkin duniya Vasily Nebenzia. A halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya alkawari jiya Alhamis cewa ma'aikatar tsaron Amurka da ake kira Pentagon za ta sanarwa majalisar dokokin Amurka duk wani shirin daukar matakin soja kan Syria. Kasar da Amurkan take nazarin daukar matakin soja da nufin ladabtar da gwamnatin kasar kan hari da aka kai da makamai masu guba. Amma abin lura, sakataren tsaron na Amurka bai ambaci batun neman izinin majalisa kamin daukar matakin sojin ba, wadda Amurkan za ta auna kan gwamnatin kasar ta Sham ko Syria karkashin jagorancin Bashar al-Assad. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya umarci masu ba shi shawara kan tattalin arziki da cinikayya su fara duba hanyoyi da Amurka za ta sake shiga yarjejeniyar cinikayyar kasashen yankin Pacific da ake kira TPP a takaice, wadda ya janye Amurkan daga ciki kwanaki uku da kama aikin sa a zaman shugaban Amurka. Wakilai da suke wakiltar jihohi da ke karfin ayyukan noma a majalisar dokokin Amurka sun ce bayan da suka kammala taro a fadar White House kan cinikayya kan batun amfani da ke da nasaba kan amfani gona, shugaba Trump ya ga mai bayi shawara kan harkokin tattalin arziki Larry Kudlow da wakilin Amurka ta fuskar cinikayya Robert Lazier su auna fa'idar sake shiga yarjejeniyar da ake kira TPP a takeice wacce gwamnatin Obama ta kulla. Senator mai wakiltar jihar Nebraska Ben Sasse dan Republican mai sukar manufofin kasuwancin gwamnatin Trump ya ce a yayin wannan taron shugaban ya juya ya kalli mai bai shawara kan harkokin tattalin arziki Mr. Kadlo ya ce masa lari ka je ka tabbatar da an yi haka. Jiddin Trump ya sha fadin cewa ya fi son yarjejeniya tsakanin kasa da wata kasa maimakon hadakar kasashe wanda gani sa ba a yi wa Amurka adalci. Nan da nan dai babu tabbas kan ko me yasa shugaban na Amurka ya sake shawarar mai da Amurka cikin wannan yarjejeniya. Yayin da masu bada tallafi kan gudumawa na kasa da kasa suke shirin za su hallara yau Juma'a birnin Geneva domin yin wani babban taron neman gudumawa da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya domin agaza a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Gwamnatin wannan kasa da ke yankin Afirka ta tsakiya wacce Allah ya albarkatun ma'adinai tana kan bakatta cewa ba za ta halarci taron ko ta bada haɗin kai taron ba. Wakiliyar muryar Amurka Anita Powell ta ce ita ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Johannesburg. Ta ce Majalisar Dinkin Duniya ce ta ce fiye da yara miliyan 2 suke fuskantar barazanar mutuwa saboda matsanancin rashin kayayyakin abinci masu gina jiki. Wannan mai baye wani mai baiwa shugaban kasar shawara Patrick Nkanga ya ga muryar Amurka cewa gwamnati bata amince da yadda aka shirya taron neman gudumawar ba kuma tilas ne a mutunta diyaucin kasar. Ya kara da cewa da gangan waɗanda suka shirya taron suka gabatar da yanayin da kasar take ciki da nufin zubda mutuncin ta. Ya ci gaba da cewa an gaza cika sharuɗan da gwamnatin kasar ta gindaya domin wannan taro. Mr. Kanga ya ce baki ɗaya makasudin taron kamar yadda waɗanda suka shirya taron suka gabatar bai yi daidai da har da gwamnatin kasar za ta ba da haɗin kanta ba. Sai dai majami'ar Katolika kasar ba ta goyi bayan gwamnatin kasar kan in halarta wannan taro ba. Har aka ji wani babba a ɗarikar a birnin Kinshasa yana gaya mabiya cocin a ranar Lahadi cewa ba za mu ki agaji ba yayin da muke zaune hannu banza ba mu da komi. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Dakunan binciken kimiyya waɗanda suke da alaka da ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan makamai masu guba duk sun tabbatar da sakamakon da Ingila ta bayar cewa guba ce aka yi amfani da ita a harin da aka kai wa wani tsohon ɗan leƙin asirin Rasha da ƴarsa cikin watan jiya a Birtaniya. Wannan tabbacin yana ƙunshi ne cikin wani rahoto da ƙungiyar da take yaƙin ganin an haramta ko kawar da makamai masu guba da ta fitar a jiya Alhamis. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta faɗa jiya cewa an kai wa tsohon ɗan leƙin asirin na Rasha Sergei Skripal da ƴarsa Yulia hari ne da makamai masu guba cikin watan jiya a gari da ake kira Salisbury ta wajen amfani da makaman masu guba da Jamhuriyar Soviet ta ƙirƙiro a wajajen shekarun 1970 da kuma 80.
Adin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Kamar faro da kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya akan hukuncin kisa zuwa na ɗaurin rai da rai bayan ta bayyana adadin mutanen da yanzu haka ke jiran hukuncin kisan. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan rahoto da kungiyar ta Amnesty International ta fitar da ya nuna cewa Najeriya ita ce kan gaba a nahiyar Afirka wajen zartar da hukuncin kisa. Don haka ne ma kungiyar ta yaba wa sauran kasashen Afirka musamman ma kasar Guinea da ta kasance ta 20 a nahiyar ta Afirka wajen kawo karshen hukuncin kisa a dukkan wasu laifuka da za a aikata a kasar, inda kasar Kenya ita ma ta bi sahu wajen dakatar da hukuncin kisa a inda Burkina Faso da kasar Chad suke ɗaukar matakai da zai kawo karshen hukuncin kisan a kasashen nasu. Alhaji Musa Jika na ɗaya daga cikin membobin kungiyar ta Amnesty International a Najeriya.
To, game da wannan rahoto wanda kungiyar Amnesty International ta duniya gaba da ta fitar, kaga wani abu ne wanda yake ya kamata kasashe na duniya ko kuma kasashen Afirka gabaki ɗaya musamman mu nan Najeriya tunda su kaga wajibi ne ga alƙalanmu da kuma ita kanta gwamnatin kasan ta rika kallon yanayin shari'an da ya kamata a ce an yanke mu mutum hukuncin kisa, saboda shi kullum barazanan yanke hukuncin kisa mu muna kallancewa ba zai maganin matsalolin abin da ake gudu ba. Domin mutum ya fahimci dai iyakaci in yayi kashi shi za a yi, ina tabbatar maka za ka ga abubuwa abubuwan da ake ta tunani kuma suna ta karuwa. Wani gara ma a ce an yanke mu mutum hukuncin ɗaurin rai da rai.
Sanarwa da babban sakataren kungiyar ta Amnesty International, Salil Shiti, ya rattaba a hannu na cewa kungiyar na kira ga gwamnatin Najeriya da ta kawo ƙarshen hukunce-hukuncen kisa da ake yi a ƙasar. Matakin da kuma mambobin kungiyar suka ce ya dogara ga 'yan majalisar dokoki ta Najeriya, kamar da Alhaji Musa Jika ya yi bayani.
Kira ga su 'yan majalisa na ƙasa baki daya, tunda su ne masu yin dokoki, ya wajabta a kansu kuma ya zama wajibi a kansu da su yi gyara a kan hukunci wanda ake saurin yanke tun hukuncin kisa din.
Rahoton kungiyar dai ya ce kawo yanzu ƙasashe 20 ne a nahiyar Afirka suka dakatar da huzartar da hukuncin kisa a ƙasashensu, abinda kuma kungiyar ke fatan ganin sauran ƙasashen na Afirka sun bi sahu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla, daga batun hukuncin kisa sai kuma na fatocin mutane, inda hukumar yaƙi da fatocin mutane su Najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da 'yan mata 19 daga zuwa ƙasar Saudi Arabia domin aikin bauta. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Some people were about to traffic some women to Saudi Arabia.
Jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan, wato NAPTIL, Mr. Josiah Emerald, ke mani ƙarin haske kan nasarar da suka samu na ceto wasu 'yan mata ƙanana su 19 da ake ƙoƙarin aikewa da su ƙasar Saudi Arabia don yin aikatau. Waɗannan mata dai dukkaninsu 'yan asalin jihar Kano ne. Wannan ya biyo bayan bayanan sirri da muka samu ne a lokacin da ake tsaka da ƙoƙarin aikewa da su can ɗin. Ana tura su ne da sunan aikatau, daga misali kuma sai a buge da bautar da su.
In those places are exploitation.
Shugaban kungiyar kare haƙƙin mata ta Najeriya, Dr. Saudatu Mahadi, ta ce irin wannan bulaguro fa na da manyan illoli guda uku.
Illar farko dai wanda kowa ya san ta baki da shi ne, watsuwa kai ka bude kanka, ka tsallake inda kake da daraja aka san mutuncinka, ka tafi inda banka da uwa baka da uba. Illa ta biyu kuma shi ne waɗannan mutane da ke tafiya da su, ko kuma su da suke kai kansu ana tafiya da su. Illa ta shi ne ana kwaɗeta mu wanda bai je ga azaba da ake ciki, ko kuma wulaƙancin da ake damuwa da shi. Illa ta uku ta ƙarshe shi ne yana buɗe ma 'ya'ya mata musamman ido da wani kwaɗayin wani abu da za su samu, wanda kuma ƙarya ne ba shi ake samuwa ba.
Na tambayi masanin halayyar bil'adama, Farfesa Muhammad Tukur Baba, ko me ke jawo ake rubin irin wannan tafiya aikatau a ƙasashen Larabawa?
Kowa yana tsammani in ya bar inda yake zai je samu can da daɗi. Wato kaman kunnen ƙashi za a ce, kowa zai tsammani shi in ya yi kaman yin caca ne. Ka san ana cin mutane an taɓa cinka, amma kullum kana so kai don kana tsaman wannan lokacinka, a'a lokacinka ne za ka yi sa'a.
To ko yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da na yawa shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, Dr. Garba Abari.
Dole da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ta annan da malamai da shugabannin gargajiya da iyaye su yi la'akari da illar da ke akwai idan aka bar wannan abin ya ci gaba ba a yi maganin sa ba. Mu a hukumance muna kokari mu faɗakar da mutane ta gangami da muke kira gangamin ƙananan hukumomi, local government assembly. Wannan shi ne abin da mu muke a yanzu, kuma muna kira da ƙarfin murya ga gwamnatoci duka, dole a haɗu a sa hankali domin a yi maganin talauci wanda shi ne ummul aba'isin wannan.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu bar murfe taskar rahotannin namu da ra'ayoyin wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya game da inda hankalinsu ya karkata game da ayyana tsayawar shugaba Buhari takara a zaben shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Domin sun bayyana ra'ayinsa a lokacin suna hutu, kuma bayan sun dawo sun yi hutun kwanaki na biyu na makoki. Yanzu dai ga wasu daga cikinsu tare da Madina Dauda.
Bayan kammala zamansu na jiya Alhamis ne, Tijjani Yahaya Kaura ya bayyana ra'ayinsa a game da tsayawar shugaba Buhari.
Sai mu ce alhamdulillahi, a matsayin shi na shugaban Najeriya, da rawar da ya taka a cikin gida da rawar da ya taka a ƙasashen duniya, shekara biyu da wata tara kenan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa, ya taka rogani da ya kamata a ce an ba shi dama, ba ma an ba shi dama ba, ya ce ya yadda ya sake tsayawa zaɓe.
Shi ma Sanata Umar Ibrahim Kurfi ya tofa albarkacin bakinsa.
Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Wato mu dama can mun san cewa ba mu da wani wanda zai takara in ba jihar Buhari ba, domin ya yi rawar gani. Dalili kuwa a halin yanzu da muke magana nan, har yanzu babu da wani dan takara wanda zai hada kanshi da Buhari in ana magana san jama'a da kuma akida da kuma halaye na gari. Saboda haka mu mun san cewa Buhari insha Allah zai dawo takara.
A bangaren majalisar wakilai kuma mataimakiyar gagara Badau na marasa rinjaye a majalisar wakilan Binta Bello ta tsokaci akan batun takarar shugaba Buhari.
Eto da farko zan fara da cewa mu a jami'ar adawa bamu da matsala da fitowar sa ya fada. Hukunci yana hannun yan Najeriya saboda dama yan Najeriya ne suka zabe shi kuma yanzu su suke da ma'aunin auna me yayi a shekara 4 da har yake neman zai dawo ya ƙara shekara 4 kuma.
Shi ma dai dan majalisar wakilai Muhammad Umar Bago yayi ƙarin haske akan hujjojin goyen bayan Muhammadu Buhari a yunkurin sa na tsayawa takara a shekara 2019.
Talakan Najeriya da mu yau mun zama wakilan mutanen talakan Najeriya kuma abinda talake ke so an dauko seti kuma bai kamata a ce wai ana amfani da daman shekaru ko ba shekaru ba. Yanzu wani irin experience nake da shi ne dan shugabancin Najeriya yanzu ban da shi kuma ko mutan sun ciwo ko a can baya su ga wan su babangida su ayi a karanan shekaru suka samu suka shugabannin kasa amma zaben su aka yi kalbar mulki suka yi. Saboda haka muna maraba da wannan al'amarin kuma in Allah ya yarda nasara tare da mu.
Masu nazari a al'amura na cewa farfadowar tattalin arzikin Najeriya da kuma lafiyar da shugaba Buhari ya samu na daga cikin abubuwa da suka ƙara masa ƙarfin gwiwa na tsayawa takaran. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu nan agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummaya Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji wasu daga cikin dalilan da suka sa likitocin Najeriya ke tafiya wasu ƙasashe neman aiki daga cikin matsalolin har da rashin kayan aiki. To kamar yadda muka yi alkawari, yau za mu ji daga bakin su likitocin da kansu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya fara zantawa da
sunana Jibril Sagir Idris, muna physiotherapy department. Kalubalen nawa aikin ko kashi-kashi ne, kwarewa, yawan masu aikin da kuma yanayin yin aikin. Misali kamar asibitin Malam Aminu Kano, wanda ake ce masa asibiti ne da zaki zai iya daukan kadu na kwantar da marasa lafiya sama da 500. To wannan kadai ya isa in nuna maka yawan mutanen ma'aikatan da ake bukata za su gudanar da aiki cikin kwanciyar hankali a kuma sami kyakkyawan sakamako. Misali kamar ni aiki na duba aiki ne kawai zaka zo ka dauki biro ka rubuta rubutu ba kuma ka zo ka tafi ka ce a sha magani, a'a aiki ne da idan ka zo ka dauki bawa ko kuma ka dauki mara lafiya ka gama durdubutun da kai a kansa duba ko tafi zaka ba ka ce a'a a bashi kwaya kaza kwaya kaza kwaya kaza, a'a zama zaka yi da shi sai ka dauke shi misali a ce karaya yayye kare aka dora shi ba zai iya tafiya ba sai an zo an koya masa da tafiya akalla lokacin da kai dauka kana koya masa wannan abun minti 30 ko da gado 50 ne kawai yake da mutane suke da irin wannan rashin lafiyar tasa wanda zaka musu wannan in ka dauki rabin awa ka raba ta a cikin awoyin da ake da su na aiki dan kana da mutum hudu ko biyar su yi wannan kaga ai ba su iya yi ba. Wannan ya tabbatar maka cewa to ko da me za su iya wannan mutum hudu ko biyar din za su iya yi ne kawai daidan sun yi ba dan a samu cikakkiyar bukatar da ake samu ba na mutum ya warke a cikin wannan lokaci. Kaga wannan zai haifar da cewa shi mara lafiyan ya zo na asibiti na sosai an rike shi asibiti idan da zai iya yin kwana hudu ko biyar ya warke a sallame shi sai ya kwana goma bai warke ba. Wannan zai haifar da cewa wanda zai shigo da kawaje ya zo ya amfana da wannan gurbin da za a sallame shi ya hau babu shi ne a babban abin da ke bada kan shi mutane ai an zo asibiti ba garo ana samun sakamako amma ba wanda ake so ba tunda duk ma'aikatan lafiyan da ke asibiti ake lafiya ya fi kowa farin ciki ya ga yau ya ga mara lafiya gobe ya warke. Duk abubuwan da kai mutane suna cewa sun fita kasar waje sun je nan da nan sun warke sun dawo ba wani abu bane. Kayan aikin ne in ka je ana buƙatar a yi ma gwajin abin da ake buƙata za a yi ma gwajin nan take a samu sakamakon a zo a yi maka aikin da kuma ta yi maka. To amma nan idan ka zo kayan aikin watakila wani ya lalace kamar yanzu da ka zo ka ga wuta ni anan bangaya duk wani kayan aikin da shi da wuta yake amfani abin zan yi da hannuna ba shi da yawa to amma ba wutar ya zakai yanzu kai shaida ne ba wutar anan guran dukkan injin nake su yanzu ga sun sanar zube ana tabbatar ga wannan korafin cewa babu kayan aikin nan sun lalace takarda yanzu shugaban department din zai mai takardun da ya rubuta zuwa shugabannin asibiti irin su ma shugaban asibiti suka rubuta zuwa wa gwamnati cewa abubuwan nan ga yanda ake ciki abin zai baka mamaki amma babu to kaga wannan duk sun zama matsalolin da ba za ka iya samun abin da kake bukata wajen gudanar da aikin ka ba
wai ko yana daya daga cikin dalilan da yasa ake cewa kuna gudawa ku bar Najeriya ku tafi kasashen waje
misali babu yanda zai mutum ya zo yana da ilimin da zai aiki amma kuma babu kyawun yanayi misali duk kwarewarka duk basirarka duk iya san aikin ka idan ka zo da skill ɗinka kana so kai aikin babu wannan abin da kake aikin karshe zaka zama baka da amfani to idan Allah ya sa mutum ya da zuciyar cewa shi ba ya zo ne ta baki naka dan ya taimake jama'a to ba zai bari wannan tunaninsa da basirarsa da kwarewarsa ta tsufa banza ba sai sai to ina ne zai iya zuwa wannan damar ya same ta duk abin da ke nema na kayan aikin sa ya samu kuma yanzu guraren aikin nan ga su kasashen duniya ko ina nema suke yi inda ba su da shi kuma kayan aikin nan sai kai apply din suka dauke ka bina ka tafiya
yanzu kai in aka dauke ka wata kasa zaka iya tafiya
ah ni kurare ne ina son taimaki al'umma kasa ta bata bani yanayin da zan yi taimakin al'umma ba sai ga can mutanen su ma mutane ne duk inda ka je ka taimaki dan kadan a ko ina yake Allah dai da yake baka ladan kwaya ɗaya ne inda yake shiki ganin ko ina ina inda ka je kai dan shi duk inda kake zaka samu biyan bukatar wannan da kake da shi bayan nan kuma albashin da ake baka zaka samu to me zai raka tafiya ka je kana yin aikin kana jin daɗi kana walwala kana ganin sakamakon abin da kake yi me zai raka tafiya ko yanzu ya samu dama Allah ya hore idan kasa ta bata gyara abin da ya dace ba of course I will leave
sunana Jamila Yusuf ta aiki a nan A&E Surgery Department Aminu Kano Teaching Hospital to kalubalen da muke fuskanta akwai na bangaren marasa lafiya akwai na bangaren mu ma'aikata da bangaren marasa lafiya zaka ga mutane sun zo sun cika sosai kaga nan asibiti ne wanda yake teaching hospital ne akwai cases din da bai kamata a ce sun zo nan ba to amma yanayi da primary healthcare secondary healthcare ba sa samun kulawa da suke samu a can saboda haka sai kowa ya dungumo sai ya duna to kaga mu kuma sai muke samun workload anan saboda yawan su jama'a sun yawa anan din to kaga ta bangaren wannan kenan sannan kuma akwai mu kuma ta kanmu ta wurin bangaren staff kaga daga 2011 zuwa yanzu ina ga mun sama nurses din da suka bar gidan nan sun kai 94 nurses da ba sa nan 94 da suka bar gidan nan saboda lokacin fadan Boko Haram wasu sun koma garuruwan su da kuma waɗanda suka rarrasu dai haka ba mu samu replacement ba duk da dai mun ji gwamnati ta ce suna ta kokarin wannan to amma dai har yanzu gaskiya ba a dauki ma'aikatan ba to muna samun wannan kalubale din da zaka ga misali a ward kun zo morning duty kusan ku 7-8 kuna morning duty at least patient za su samu care din da suke bukata to amma a yanzu sai kaga ka zo morning duty mutum uku wani zubin ma sai a ce mutum biyu mutum ukun ma sai kaga wani ya samu rashin lafiya yayi breaking
amma shi su ko ma'aikatan
mu ma'aikatan so kaga ai marasa lafiya ba za su samu kulawar da suke bukata ba
amma da din bakwai din nan sai a ce mutum
biyu bakwai din nan a da sai kaga an ce mutum uku ko mutum biyu ne za su kaga yanzu a satin nan da muke ciki a night duty mutum uku ne daya tayi collapse an bata excuse duty haka zaka ga from various departments rashin lafiya yana ta kama ma'aikata saboda workload din too much workload yayi yawa sai kaga kowa yana ta breaking wancan yazo an bashi excuse duty wancan yazo to sauran da suke dan coping kaga su ma ai ba za su iya ba so saboda haka akwai kalubale a wannan bangaren
to ya batun kayan aiki fa
kayan aiki ba laifi was akwai kayan aiki sai dai wani zubin sai ka zo za ka amfani da abu kuma sai ka ganshi is non functional haka
baya aiki
ya lalace wani zubin kuma masu kula da abun su ma kansu ba isassun masu kula da waɗannan bangaren sai kaga mun kai su wurin gyara sai a dade ba a kawo gyaran ba ko kuma irin abubuwan da za su kaga an kawo su din ga sunan ne dai ta bangaren welfare misali kaga kamar musamman nan A&E tun da emergency ne ya kamata a ce akwai wani incentive daban da the staff suke samu na A&E so amma babu wannan saboda duk in ka lura da asibitoci kowane ma asibiti ba nan Aminu Kano ba in aka ce emergency to wannan fa sun fi kowa aiki
akwai ya kamata a ce akwai wannan special allowance na wannan emergency aikin da suke yi.
Sunana Dave Mukhtar Gumel, bangaren gwaje-gwaje a asibitin Malam Aminu Kano. Yanzu a ka'idar duk wani mara lafiya in yazo asibiti likita ya ganshi ya masa bayanansa, to ba zai iya yanke hukunci akan menene yake faruwa da shi ba sai ya turo laboratory an masa gwaje-gwaje an gani me yake faruwa. Duk abin da aka bada report na sakamakon gwaje-gwajen da shi zai dogara ya yanke hukunci. To amma yanzu idan na ce zan tafi training ba za a ban ni ba, saboda ban da yace wurin da zai min yake ci ya kamata a bani. Idan wani training ya zo ko a wajen ƙasa ko a cikin ƙasa ba za a ban ni ba. Sai akwai wasu likitoci da suke aiki a laboratory ake cewa pathologist, duk wanda ta ma ne training kuna ban yazo su za a tura, ba za a tura medical laboratory scientist ba. Amma a doka ta ƙasa pathologist ba shi yake gwaje-gwaje ba. Doka ta ƙasa abin da ce medical laboratory shi zai gwaji, shi zai sabu rubuta sakamako ya fitar, shi wancan ba shi yake gwaji ba, amma kuma shi za a tura ya training. Kaga main training daban, main aiki daban, ka ga mun yanda in yi aikin zai quality. Kuma idan muka yi aikin su waɗannan da likitocin su zai ce mun yi aiki ba mu iya ba.
Wannan abin da kake faɗa yana da ya takaita ne ga misali kai inda kake aiki asibitin Malam Aminu, ko kuma haka al'amari yake a dukkan asibitocin Najeriya.
Najeriya wannan tsarin haka yake. Amma kuma abin da zai faru maki a duk duniya na maka tama hukaci, a duk duniya wannan tsarin a Najeriya kada yake yin sa. Karfin hali muke komai, tunda dukkan wani yanayi da zai sa kai aiki da daɗi babu shi mu a bangaren mu, an takushe mu da wannan tsarin.
Wai da haka kenan wasu ku ake cewa suna tsallaka kasashen waje su ji shi aiki?
Ayo ayo wannan da gudu kan makata abin nan ko ma ina samun dama a tsallake ya zan.
Dan ga da likitoci masu kulawa da lahiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su.
Haka ne. Yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf.
To
yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau.
To abin da ke kawo ciwon sankarau Hajiya shine akwai wani ƙwayar cuta wanda ke shiga wurin inda akwai ruwa da ke shiga ta daga kwalwa har bargon bayan cikin dan Adam. To wanda ake cerebral spinal fluid ake kiran shi. To akwai wani ƙwayar cuta da ke shiga, to in ya shiga wannan shi ke kawo wannan ciwon Hajiya.
To
to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa, inda aka taru da yawa kana tsammani, ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa, to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin sama yanzu na Hajiya.
An za ka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon ba ne ya kamata mutum ya yi allurar rigakafi?
Kuma ba inda ake da ciwon da yawa, inda za ka je kamar 'yan makaranta za a koma makaranta, ko wani lokaci za ka haji irin wuraren da mutane
za a taro.
To ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwon suna shiga irin wannan wuraren, so domin ka kare kanka. Amma kuma Allah ya sa abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da wuri, akwai ƙwayar magunguna ake, amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri.
To in ba ba mutum da sauri ba fa,
to wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum Hajiya.
To to Allah ya sauke
in dai kwana yi, to amma in dai mutum ya dauki irin wannan kare kansa daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare kansa daga ciwon Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To masu aure sai dai ba za mu samu damar kawo muku labarai a takaice ba. Sai an jima da hanzi za mu shigo da wani sabon shiri, amma kafin mu tashi bari mu taya Malam Muhammad Iya Maina da Sani Keri murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulrahman da Hajara wanda za a yi gobe da safe karfe 10 na safe a mil 9 a garin Hong a jihar Adamawa. Allah ya bada zaman lahiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Solomon Abu da Daryl Smith da suka taimaka domin kawo muku shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawowa.